ko da biyar ne aya ta 30 da hudu a san ta shi insha Allah tabaraka wa taala kafin nan mun tsaya ne akan ayar da ce magana akan Allah ya ce wal yastafiu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allah min fadlihi wanda lokaci ya kure mana ba mu gama sharhi da bayani akan ta ba wadanda ba su da hali ba su da iko na yin aure to su kame abinda ake nufi da su kame shine su kame dangane da aikata haram su kame dangane da kallon mata su kame dangane da zinace zinace kuma annabi bayanin yadda kamewar yake shine mutum ya kame ganinsa kamar yadda muka ce muka karanta ayoyin baya kullul mu'minina yughdhu min absarihim wa yahfadhu furujahum da kuma su ma mata aka ce su kame absarihinna wa yahfadhna furujahunna kamar yadda aka ce maza su kame su ma mata su ainihin kame ko kuma mutum ya aure sunnan manzon Allah ne sama ga wanda yake da yake da yin aure yakan ba mutum kariya ta musamman sama da idan mutum ba shi da aure da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace annukahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni aure sunnata ne duk wanda ya kyamaci sunnata to baya tare da ni baya tare da ni manzo Allah yayi aure yayi umarni da ayi aure kuma sahabban sa ma sun yi aure sun raya wannan sunna din wanda basu yi ba kuma sun dauki hakuri mutum ya rungumi azumi a tsakaninsa da Allah ya tai dillici nan alhamis ko kuma siyamu dauda ta fafatawa ko kuma mutum ya nisanci alaka da mata din da yawa mutane zaka ga suna kukan ba ni sunan shi lalacewar zamani fitintinu sun yi yawa amma kuma mutum yana shiga cikin fitinar tsundum ya jefa kansa watakila a makaranta yake kin ga yana alaka da mata baya nisan ta kansa da su watakila a wajen aikinsa watakila a wajen sana'arsa watakila a wayarsa yana alaka da su bai nisance su ba amma yana kukan cewa zamani ya lalace yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu kula da su shine wannan kamewa din da shari'a ta ce mu kame Allah ganar da mu aya ta ƙarshe Allah ya ce wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayinat na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
الله يكي تشوى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات حقيقة من سوكر إزوى غريكو آيوي ودندسكي بيننو سني بياني نحلل لغا حرامشين مبينات آيوين دسكن بينا من منين حلل dan mu aikata su kuma menene haram dan mu nisance su wa masalan min alladhina khalaw min qablikum kuma misali ne wato daga wadanda suka gabace ku ai shabahan min halikum bi halihim ayyuhal mukaththibun bayani akan kamanceceniyar halin ku da halin su wadanda suka gabata ya ku wanda ku kareta alqur'ani a wannan lokaci wato ana mana ba daidai ba a masallacin nan yanzu a kasa samu wanda zai gyara mana sautin na ta wahala la soi sautin daya da za a sa ya gyara abin daga can ne za su gyara can abu yake hannunsu Allah sauki wa masalan min alladhina khalaw min qablikum yace shabahan min halikum bi halihim ayyuhal mukaththibun wannan tsoratarwa ne ake yi ga wadanda suka ƙaryata alqur'ani suka ƙaryata gaskiya suka ƙaryata shari'a cewa abin da ya same su na halaka kuma zai iya samun ku وموئذة للمتقين كما أن القرآن وأزيني كما سطوران الله مؤمنين الذين يتقون الشركة من الكبائر والكبائر ودن سكي جنس أوران أيكة شركة سكي جنس أوران أيكة كبائر الزنيم ونن آياتنا من بياني شو القرآن لتابيني دا الله يسوك الدشيدين يبيان حلال دا حرام ما نادوان ديكي سوي غاني أبن دا الله حالة تامسا تويرنك كرنت القرآن ya kuma saurari fasara alqur'ani daga masanansa haka kuma mutum yana so ya gane abin da Allah ya haramta masa ya karanta alqur'ani sannan kuma alqur'ani yayi bayanin sakamako na waɗanda suka ƙaryata Allah a tuncan da kuma yana faɗa ga waɗanda suke ƙaryatawa a yanzu irin abin da ya samu waɗancan su ma zai iya samu su sai Allah ya ci gaba da cewa Allahu nuru samawati wal ard lalle Allah shine wato mai shiryar da halittun samai da ƙasa haka Abdullahi dan Abbas ya fassara Allahu nuru samawati wal ard ay Allahu hadis samawat ko hadi ahli samawati wal ard Allah shine mai shiryar da wato halittan samai da kuma halittan ƙasa da hasken ubangiji suke shiryuwa su gane gaskiya da hasken ubangiji ne suke kubuta daga bata Imam Ad-Dahhak yace Allahu nuru samawati wal ard ay Allahu munawwiru samawati wal ard Allah shine mai haskakawa wancan aka ce Allah shine mai shiryarwa wannan kuma a fasarar Imam Ad-Dahhak Allah shine mai haskaka nuru samawati ay munawwiru samawati wal ard Allah ya haskaka sama bil malaika samar da malaiku a cikin sama ya haskaka ƙasa bil anbiya da samar da ainihin wato annabawa a bayan ƙasa kaga hasken sama malaiku hasken ƙasa annabawa Allahu nuru samawati wal ard Allahu mudabbiru umur as-samawati wal ard ko umur umurun fi samawati wal ard Allah shine yake tsara shine yake sarrafa al'amuran da suke faruwa a cikin samai da ƙasai duka waɗannan fasarorin gaba ɗayan su daidai ne dan ko babu abin da Allah baya yi tabaaraka wa ta'ala Imam Abu Aliya da Imam Al-Hassan kamar yadda yazo daga riwaya daga Ubay ibn Ka'b da Al-Hassan da Abu Aliya suka ce Allahu nurus samawati wal ard ana nufin Allahu muzayyinus samawati wal ard Allah shine yayi wa sama da ƙasa kwalliya yayi wa sama kwalliya da taurari da rana da wata da sauransu yayi wa ƙasa kwalliya da annabawa da malamai da mu'minai shine kwalliyar sama da kwalliyar ƙasa kamar yadda Imam Al-Hassan da Abu Aliya suka fassara aya din wasu kuma suka ce Allah yayi wa ƙasa kwalliya bin nabati da tsirai bishiyoyi ne ababen shuka ne da sauransu wasu kuma suka ce duk wani haske da ka gani a duniya da wanda yake sama da wanda yake ƙasa ana nufin Allahu nurus samawati wal ard ina fata ana fahimta masalu nurihi kamishkatin fiha misbah misalin hasken ubangiji tabaaraka wa ta'ala a cikin mu'mini kenan a cikin zuciyar mu'mini ay masalu nurillah fi qalbil mu'min misalin hasken Allah a cikin zuciyar mu'mini wato hasken Allah a zuciyar mu'mini shine hasken imanin da da shi mu'mini yake shiryewa duk wani mai imani Allah ya sa masa haske a cikin zuciya ya Allah ka haskaka mana zukatanmu shi yasa yace fa huwa ala nurin min rabbi an gane ko fa huwa ala nurin min rabbi aw ibn mas'ud a qira'arsa masalu nurihi fi qalbil mu'min ma yake karanta masalu nurihi fi qalbi al mu'min ko masalu nurihi alladhi a'ta al mu'min misalin hasken da ya ba wa mu'mini kamar yadda ibn abbas ya faɗa kinayar dai tana komawa ne kan mu'mini kamishkatin kamar wato taga ce irin taga ko window wanda ba shi da mafita da akwai irin taga da ake yi sai a yi gine sai a dan fafake shi sai a rinka dora a ci falfal kamar taga ne amma kuma ba shi da kofa ta waje alamar yankan taga ne alkuki kenan ake cewa fiha misbah kamar alkuki ne da aka sa masa fitila kaga shi wannan alkuki hasken na fitilar shi yake bugo shi haskaka ɗakin gaba ɗaya saboda hasken ɗaya gefen ɓangaren wanda bayi da manfan bayi da mafita da haka duk hasken sai ya haɗu ya haskaka ɗakin gaba ki ɗaya al-misbahu ana nufin siraj an gane ko asalinsa daga abdau ne shi yasa ake cewa as-subh an gane as-subh hasken asubai kamar misbahun fi mishka kenan misbahun fi mishka al-misbahu fi zujaja ita fitila din ita kuma tana cikin wato kamar kwalba kamar kwan fitila shine asali kake ganin fitilar mai fitila irin tattada sai kaga an kunna ta an sa ta a cikin gulab an gane ko sai kaga ta bada haske shi gulab yana ƙara wuta haske da nisa in da iya tunawa da yanzu kamar an daina yin ma fitilar an daina ko an daina amfani da ita fitila mai lagwani da kwai wanda sai dai ƙauyuka amma da za ga dila ana sai da su yanzu an waye ba amfani da kanan zira da fitila to asali duk inda ka kunna wuta ka sa masa gilas to yana ƙara wutan ya haske ya yi nisa yanzu fitila kwaya ɗaya irin wannan fitilar da aka daina amfani aka ajiye ta nan masallacin sai ta haska ganin masallacin kwaya ɗaya wallahi abubuwa sun canja kwarai da gaske to fitila wato ita a ciki tana cikin zujaja wato kamar yana cikin glove kenan kamar yana cikin wato wannan menene sunan glove da Hausa ne kwai ko to me sunan kwan kaza to shine zujaja yana cikin kwai azujaja to ka annaha kaukabun durri ita kuma wannan kwai na fitila kamar wato tauraro ne mai haskaka shine kaukabun durri an gane ko yawa durri wato shadidul inara mai tsananin haske tauraro mai tsananin haske in kun daga kanku sama lokacin da ake taurari za ku suna da haske kwarai da gaske an gane ko yawa shi al-kawkabud durri ɗaya ne daga cikin manya-manyan taurari guda biyar da ake da su shine ake ce da shi wato al-kawkabu ad-durri. Ana cewa akwai zuhal, akwai murikh, akwai al-mushtara, akwai az-zahra, akwai atarid, duk waɗannan sunan taurari ne. Yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna, yuqadu ana nufin kaman tawakkada, kamar yadda yazo a kira'ar Abu Ja'far da kuma Ibn Kasir da Abu Amr da Yaqub. Tawakkada bitta kenan wafatiha, min shajaratin ko tuqadu, ko tawakkada ko tuqadu, abinda ake nufi wato wannan haske na fitila din, haske na wannan fitila mai glob, wato kaman an hura ta ne daga wata bishiya mai albarka, wato min zaitun shajaratul mubaraka. Kun san bishiyar zaitun, bishiya ce mai albarka, wacce ne wa zaitun wa turi sinin, kuma ita wannan bishiya akwai amfani da yawa, wato a tattare da ita ana samun turare, ana samun mai a jikinta, kamar yadda yanzu ana amfani da shi da sauransu, ana shafawa a jiki, ana yin miya, ana amfani da shi cikin cin kayan marmari. Manzo Allah ya ce kulu zait waddahinu bihi, ku rinka shan man zaitun, ku rinka shafawa a jikinku, saboda an ciro shi ne min shajaratin mubaraka, daga bishiya mai albarka. Man zaitun yana da albarka kwarai 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 da gaske. Kulu zait waddahinu bihi fa innahu min shajaratin mubaraka, hadisi Imam at-Tirmidhi fil at'ima. La sharqiyatin wala gharbiya, ita wannan shajara din bishiyar kenan, a laysat sharqiyya wahdaha, ita kadai ba tana wato a ba a gabar take ba, ba kuma a yamma take ba. Abinda ake nufi, idan rana ta zo faduwa ba ta bugunta ita wannan bishiya din, shine la sharqiyya wala gharbiya. Laysat sharqiyya wahdaha hatta la tusiba ash-shamsu idha gharabat, wala gharbiya wahdaha, ha kuma ba a yamma take ba gaba daya. Wala tusibu ash-shamsu bil ghada idha talat, in rana ta fito ba za ta bugi wannan bishiya ba, in rana ta zo faduwa ba za ta shafe ta ba. Shine la sharqiyatin wala gharbiya, an gane ku? Haka Allah ya yi ta ita, kuma Allah ya yi mata wannan falala da wannan wato ni'ima. Yakadu zaitu ha yudhi'u wa law lam tamsasu nar, kamar zai bada haske ko da wuta ba ta bashi ba. Wana min safa'ihi, saboda kyawun man, yudhi kamar zai haskaka, zai bada haske. Wa law lam tamsasu nar mana qabla an tusibahu nar, kafin rana ta same shi. Allah ya ce nurun ala nur, wannan haske ne bisa haske. Nurul misbah ala nuriz zujaja, ga hasken fitila, ga hasken gulab din kenan. Yahdi Allahu li nurihi man yasha, Allah tabaraka wa ta'ala yana shiryarwa da hasken sa. Walillahi al-mathalu al-a'la, yana shiryarwa da hasken sa ga wanda ya ga dama, tabaraka wa ta'ala. Wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas, Allah tabaraka wa ta'ala yana buga misalai ga mutane. Ay yubayyinu Allahu al-ashya'a lin-nas taqriban lil-afami wa tasheelan lin-subul lil-idrak, Allah madaukin sarki yana mutane bayani dalla dalla don su fahimci addini, kuma ya matso musu da fahimtar su gane a cikin sauki. Wallahu bi kulli shay'in alim, lallai Allah mai ilimi ne, masani akan komai da komai. Wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana buga mana misali ne dangane da shiriyarsa. Shiriya jama'a haske ne, yana daga cikin wato dacewar da Ubangiji zai yi wa bawa, datar da shi da zai yi shine ya bashi haske. Shi mumini kuma yana samun haske ne a cikin zuciyarsa, haske ne imani, nurul iman, da kuma ƙarin haske nurul Qur'an, kamar yadda malamai suke faɗa. Don wasu sun ce ma wannan hada masalul Qur'an, kamar yadda Imam Hassan da Ibn Zaid yake faɗa, misali ne na Al-Qur'ani. Al-misbahu din shine Al-Qur'ani. Duk lokacin da aka nemi haske za a haskaka, duk lokacin da aka karanta Al-Qur'ani ko za a samu shiriya, wannan ko shakka babu. Zujaja din shine zuciyar mu'mini, shine zujaj glob din. Mishka din shine bakin sa da kuma harshen sa. Ash-shajaratul mubaraka shine shajaratul wahyi. Bishiyar wahayi kenan da Allah yake. Yakadu zaituha yudhi'u takadu hujjatul Qur'an kenan ake nufi tadhi'u wa in lam yuqra. Abinda ake nufi yakadu zaituha yudhi'u hujja al-Qur'ani ko ba a karanta al-Qur'ani ba. Abu ne da yake ya fito fili ko ba karanta shi ba ana cewa Qur'ani ka san shiriya ne a ciki a daga zancen Allah tabaaraka wa ta'ala nurun ala nur al-Qur'ani nuri ne min Allah haske ne daga Allah tabaaraka wa ta'ala a bisa halittarsa tare da kuma abin da ya kafa musu na dalilai da hujjoji kafin Allah ya saukar da Qur'ani ya kafa hujjoji da dalilai da zasu nuna samuwarsa sannan kuma sai ya dada kawo Qur'ani sai zama nurun ala nur fazdada bidalika nuran ala nur yahdillahu li nurihi man yasha ya Allah ka shiryar da mu shiriya ta al-Qur'ani so akwai bayanin da nake so zan gabatar mana dangane da wannan yanayi da ake ciki na wannan wata mai albarka watan al-Muharram jama'a muna shekarar farko daga cikin shekara muna wata na farko daga cikin watanni na musulunci mu wannan shine new year din wannan wata na al-Muharram wata ne mai albarka kwarai da gaske kuma wata ne wanda yake an so muraya shi da ibadu musamman yawan azumi ga wanda Allah ya hore masa ga wanda Allah ya bashi lafiya da farko ina so mana shimfida kafin ne bayani akan ibadun da ya kamata a yi a cikin wannan wata dangane da ibada muhimmancin ibada muhimmancin bautawa Allah jama'a babu abin da zai kubutar da mu a rayuwar mu zauna lafiya da Ubangiji tabaaraka ta'ala irin dacewa da yi mai bauta duk wanda Allah ya rubuta masa rabo to sai kaga ya sanya masa bautar Allah tana da sauki a gare shi ita ibada suna ne gamamman suna ga dukkan wani abin da Allah yake son sa kuma yarda da shi ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu min al aqwali wal a'mali al zahirati wal batina suna ne wato gamamman suna na dukkan abin da Allah yake so in an ce ibada duk abin da Allah yake so duk abin da Allah ya yarda da shi na magana ko na zance to wannan shine ibada to mu bayi Allah ya halicce mu wato dan mu zamanto masu kankan da kai zuwa ga Allah na kunu fi ghayati dhulli wal khudu' mu kai matuka wajen kankan da kanmu da miƙa al'amarin mu ga Allah tabaaraka wa ta'ala da nuna soyayya ga Allah da so a gare shi ka kankan da kai kuma ka ji kana son Allah wannan shine ibada ka nuna gajiyawarka kuma lokacin da kake nuna gajiyawarka kana masa bauta kuma kana son sa ba wai kana yi wa Allah bauta kana jin haushin sa ba na'am kana yi ka ji kana son Allah ba kana yi kana jin an takura ma kawai dai kai dai bari dai kai a dolan dole ba to wannan bai zama ibada ba to shine suka ce dole ne a ghayatu dhulma al mahabba lahu wannan shine al madlulu shamil lil ibada wato gamammiyar ma'ana ta wato ibada a cikin musulunci kuma wannan shine abinda annabawa gaba daya suka yi ta kira zuwa ga aiwa Allah kuma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ya ce ku gaya musu babu abun bauta da cancanta in ba ni ba kuma ku bauta mu inji Allah jama'a gaba daya rayuwar dan adam a cikin ibada take a duka rayuwar dan adam akan ibada take kamar yadda malamai suke cewa dukkan wani aiki da ka sani duk wani aiki da dan adam zai iya yi al-a'malu saliha umuman aiki na kwarai koda ba a kawo shi da sigar ibada zalla ba yana iya komawa ibada idan mutum ya kyautata niyya wannan bayani yana da muhimmanci kwarai da gaske dan zai ce maka maka ya rage maka hanya zakai abubuwa da yawa Allah zai rubuta maka a matsayin lada zan buga misalai akan su misali manzo Allah yana faɗa cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa kowace gaba a jikin mutum yana samun lada da ita kowace gaba in ya kyautata niyya ko idan kuma bai kyautata niyya ba zai iya samun zunubi da ita kullu yawm tadlu fihi shams din rana idan ta fito mutum ya daidaita tsakanin mutane guda biyu yana da lada kaga wannan ai ba sallah bane ba azumi bane ba zakka bane aiki ne na gangan jiki sai ka je ka sulhunta tsakanin wani da wani suna fada ka daidaita tsakanin su to kana lada abu na biyu wato yu'inu rajula ko yu'inu rajula fi dabbatihi fayahmiluhu aw yarfa lahu alaiha mata'ahu sadaqa ka ce miki mutum akan dabbarsa ya daure dabbarsa ya rike dabbarsa ka dora shi akan ta ko ya dora kaya akan ta duba taimako ne na ƙarfi in ka kyautata niyya zaka samu lada abu na uku alkalimatu tayyiba sadaqa kyakkyawan kalma da daddadar kalma da zaka gaya mutum lada ne ka ce wane Allah shine shaida ina kaunarka saboda Allah sai shi ka nagode wallahi wane gaskiya kana kokari kai mutumin kirki ne Allah maka albarka sai ce nagode lada zaka samu ashe kun ga akwai hanyoyin samun lada da sunan ibada ko da ba sallah akai ko karatun qur'ani akai ba kawai ka gaya mutum magana mai dadi ya zo wuciya ka ce Allah ma albarka sai ji dadi ko ba haka bane ba ba haka laraba suke ba barakallahu fi shine ai suke faɗa mu ne da Hausa mun fi faɗa ba ko Allah ya girmama ka akramakallah kalmar akramakallah mu ne anan a Hausa muka mai da shi sai malami ne ake ce mai akramakallah amma kalmar akramakallah ana iya gaya kowa akramakallah Allah ya girmama ka yanzu babanka zaka yin zaka mai magana kace akramakallah to amma ku yanzu in an ce akramakallah kawai abin da zaka dauka cewa malami ne shi ne kun ga duk kun riga kun narke akan haka haka al'ada ka samu amma a hakikanin ma'anarsa ana nufin Allah ya girmama ka babanka zaka yi gaya mai matarka akramakillah Allah ya girmama ki zaka yi gaya mutum ko baka bane ma to duk wata kalma da zaka gaya wa mutum shine alkalimatu tayyiba lada ne kullu hatwatin tamshiha ila sala duk taku steps da dan adam yake kullun zaka yi steps bila adadin taku amma sai shari'a ta ce in ka kyautar niyya ka taho masallaci lada ne yanzu da duk taho wanda kai duk da garurka da ungwannin da kuka taho ka zo nan gurin lada kuka samu a'a idan kana tafiya kaga wani abu da zai cutar da mutum a hanya ko kaga dabba ta yi kashi in wani ya gani zai ji ba dadi ka ɗebi ƙasa ka rufe lada ne ko ka ɗebe ka zubar ko wani ya jefar da kashi ko wani ya jefar da itace ko wani ya jefar da kusa ko wani ya jefar da karfe ko ne ya jefar da wani abu ko ne ya yashe kwata kofar gidansa ya zuba a kan titi sai ka je ka kwakwashe ka mayar masa za ka samu lada imatatul aza ani tariq sadaqa kawar da kazanta kawar da abin da zai cutar daga kan hanya lada ne na faɗi wannan ne saboda ɗabi'ar mutum sai ya zo kofar gidansa sai ya yashe kwata sai ya zuba a kan titi sai ya zuba a kofar gidan mai motar da ya wanke motar sa ya bada dubu ɗaya aka wanke mai mota in ya zo dole ya shiga wannan kwatar kuma da kwalabe a ciki da bayan gidan yaransa da fitsarin iyalansa da datti da kazanta su famfas ledodi babu abin da babu da su kwalabe su wai sai a debo sai a zuba kwata a kan titi yana gadara kofar gidansa ne duk wanda ya wuce ya taka wannan kwatan wallahi sai Allah ya rubuta maka alhaki cewa aka yi mu cire kazanta yanzu kwata ba kazanta ba ce to dan me za mu zo mu kwaso ta mu zo mu zuba ta mu cutar da wani imatatil adan an tariq laka sadaqa kana da ainihin wato lada akai kenan in kun lura da wannan hadisin ayyuka da yawa dan adam zai iya yi Allah madaukin sarki sai masa me sai bashi lada akai sannan kuma hatta neman abinci in mutum ya kyauta da niyya ibada ne wannan magana da Hausawa suke faɗa cewa ai neman abinci ma ibada ne na'am in mutum ya kyauta da niyya zai zama ta masa ibada akwai hadisi a ingantacce wata ran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ga wani mutum suka ga kokarinsa da himmarsa wajen nema kullun yana cikin nema suka ce ka wannan mutumi wahalalle ina ma da aikin Allah yake sai manzo Allah ya ce in kana yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah idan yazo yana neman abincin nan ne saboda ya taimaki ƴaƴansa yara kanana lada zai samu wa in kana yas'a ala abwayhi ko abwayni shaykhaini in yana neman abincin nan ne dan ya taimaka wa iyayensa guda biyu fa huwa fi sabilillah idan ya fita ne dan ya bada kariya wa mutuncinsa ya je ya yi aiki ya gaji ya yi sana'a ya gaji ya je gona ya gaji ya yi aikin karfi ya gaji li yu'iffa nafsahu dan ya bawa kansa kariya da mutuncinsa fa huwa fi sabilillah annabi yace wa in kharaja riya'an wa mufakhara fa huwa fi sabili shaytan idan kuma ya fita ne dan riya da kuma alfahari to wannan shine fi sabili shaytan ashe duk wanda ya fita neman abinci saboda Allah yana so ya taimaki iyalinsa yana jin cewa Allah ya dora masa nauyin ya taimaka wa iyalinsa ne yaje yake neman abincin nan lada zai samu in ka je ka zama malam makaranta kana koyarwa dan ka samu albashi ka ciyar da iyalinka ka dauki nauyin iyalinka ka taimaka musu fi sabilillahi ne akwai lada idan ka je ka kasa kaya kana sayarwa dan ka rufa wa kanka asiri ba sai ka je ka roki wani ba fi sabilillahi ne shi ma za ka samu lada ina fata ana fahimta to duka waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda suke da amfani akwai abin da za ka yi shi ma don jin daɗin rayuwarka kuma Allah ya baka lada yanzu misali annabi ce fi budi ahadikum sadaqa mutum ya yi aure ya samu iyali ta yi ɗaukan masa nauyi ta yi mata hidima da dukkan wahalhalu da mata suke wa namiji lada zai samu kuma ya ji daɗin rayuwa da ita laka sadaqa kana da lada to idan kun lura duka waɗannan abubuwan malam Allah yana yi mana su ne ba wai don wani abu ba wato dan mu samu shiga aljanna idan mun yi mu samu dacewa mu samu shiga aljanna so anan abin da nake kira shine duk abin da mutum zai to yi kokari ya kyautata niyya an-niyyatu salihah innamal a'malu binniyyati wa innamal kulli imrin ma nawa yana da amfani abu na biyu duk aikin da yake halal ne a yi shi sai mutum ya aikata wannan aikin kuma ya kyautata niyya to Allah zai bashi lada sannan yin aiki da ihsani da kyautatawa da itqani to shi ma ibada ne saboda annabi ce inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay a wata riwaya inna Allaha yuhibbu al-abda idha amila inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu Allah yana son bawa in zai aikata aiki to ya kyautata wannan aiki din duka waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci da za su ba mu lada mu yi ainihin wato ibada kuma mu samu karbuwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan wata da muke ciki ya ku yan uwana watan al-Muharram manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wata wanda yake mai falala watan farko a musulunci afdalu al-amal mafi falalan ayyuka as-siyamu fi shahri Allah al-Muharram yin azumin nafila a wannan wata tun daga farkon sa har karshe duk lokacin da ka samu dama kai azumi ana son musulmi ya yawaita yin azumi na nafila na neman lada a cikin wannan wata ya yawaita karatun Qur'ani a cikin wannan wata ya yawaita ibada a cikin wannan wata a yawaita sadaka a cikin wannan wata lalle jikinka ya gaya maka ka ji a jikinka cewa ana watan farko ne a musulunci watan al-Muharram kuma mutum yayin Allah godiya da ya rage masa numfashi yasa ya samu shiga shekara ta gaba a musulunci yanzu wasu da yawa ba su zo yau ba ba su shiga wannan watan ba to kai sai ka yi wa Allah godiya da ya rubuta ka cikin masu numfashi a wannan wata kuma ka dade yin shiri na musamman dan tinkarar ayyuka na alkhairi a cikin wannan shekara. Wata kila a wannan shekara zaka mutu, wallahi la ilaha illallah. Allah ya sa mu shiga da imani. Wata kila mutum a wannan shekara zai mutu bai sani ba. To wantana di kai babanka da ya mutu kafin wannan watan, me yayi wa Allah? Laifi yayi wa Allah, Allah ya dauke shi lokacin sa ne. To kai ma wata kila lokacinka zai. Akwai riwaya daga Sa'id bin Jubair daga Ibn Abbas, yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya tarar da Yahudawa suna yin azumi a wannan wata. Yahudu suna yin azumi a wannan wata, shine ranar Ashura. Ranar Ashura, me Ashura? Ranar 10 ga wata. Annabi ya ce me wannan? Suka ce hadha yawmul salim, wannan rana ce mai kyau, rana ta 10 ga watan Al-Muharram. Yau muna nawa ga wata? Nace 7 ga wata. To ranar 10 ga wannan wata hatta Yahudu suna yin azumi a cikin sa. Annabi ya tambaye su me yasa? Suka ce wannan rana ce mai kyau. Hadha yawmun najjallahu azza wa jalla bani Isra'ila min aduwwihim, rana ce da Allah ya kubutar da banu Isra'ila daga makiyansu. A wata riwaya rana ce da Allah ya kubutar da Annabi Musa daga dankan Annabi, daga dankan Fir'auna. Allah ya kubutar da shi daga nan wai saboda godiya wa Allah. Allah ya kubutar da Annaban Allah, Annabi Musa, sai suke yin azumi. Sai manzo Allah ya ce fa ana ahaqqu bi Musa minkum, ai ni nafi ku cancanta Annabi Musa, ni ne nafi ku cancanta, ni nafi ku alaka, ni nafi ku dacewa na nuna jin dadi da farin ciki saboda Allah ya kubutar da Annabi Musa. Fa sama huwa amara bi siyami, Annabi ya azumci wannan rana ta 10 ga wata na Al-Muharram, shine Ashura, kuma yace ai azumi. Hadisi Imam Bukhari ne ya rawaito shi da Muslim. Kaga an rufe koma kenan. Kenan jama'ar, sakon da nake so na isar cikin ibadu da aka shar'anta mana mu yi a wannan wata shine akwai azumi ranar 10 ga wannan wata. Ranar Alhamis kenan ko? To da mun kuna yin azumi ranar Alhamis ai. To kaga yazo dacewa, yazo daidai. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwan da yayi Madina a wannan hadisi tafiya ne da yayi ta hijira daga Makka, Makkatu Sharifa, ila al-Madinatu al-Musharrafa. Ya taso daga Makka ya taho Madina. To zuwan sa kenan ya tarar da Yahudawa suna ba ni sunan shi suna aikata wannan. Wannan hadisi yana nuna mana cewa ashe ko mutumin banza ne in kaga yana aikata aiki mai kyau zaka aikata. Sai kaga barawo yana kiyamul laili, ba zaka ce ba zan yi ba tunda barawo yana yi. A'a, haka ne? Sai kaga karuwa mazinaciya ta saka hijabi da niqabi, shikenan sai wata ta ce ai tunda karuwa yi mazinata suna sa hijabi da niqabi wurin sa wallah. Kaga dai ba Yahudi duba tsiyar ba Yahudi duba sharrin ba Yahudi. Amma Annabi ya tarar da ba Yahudi yana wani abu na ibada, kuma Annabi ya goyi baya shi ma ya ce bari yayi. Kaga qabul khabarul yahud kenan, an karbi labarin ba Yahudi ma annahu ghayr maqbul. Wasu malaman suka ce a'a, Allah ne yayi wa Annabi wahayi cewa wannan abin da suke yi fa gaskiya ne. Bayanin da suka bada cewa Allah ya kubutar da Annabi Musa daga hannun Fir'auna ko banu Isra'ila daga makiyansu ranar Ashura, da kuma shi kansa Annabi Musa din yana yin azumin wannan rana. Annabi Musa yana yin azumin ranar 10 ga wata hayyabar duniya na Ashura. Wannan Allah ya sanar da shi, don haka sai ya gaskata zancen da sanar wanda Ubangiji ya masa ba wai dan daga bakin ba Yahudi ba ne. Sannan ya ce ai azumi, ya kuma yi azumi annabi yayi azumin da kansa na goma ga wata shi sa Abu Hanifa a masabansa Abu Hanifa a masabansa dole ne azumin Ashura yanda ka san wajibcin azumin wata Ramadana to haka wajibi ne a yi azumin Ashura inji imamu Abu Hanifa akwai sabanin malamai kamar daga almajiran imamu Shafi'i dangane da farkon azumtansa wasu malamai suka ce haka ne shi azumin Ashura na goma ga watan nan da muke jira insha Allah ta'ala shine azumin da aka fara farlanta shi wa al'ummar musulmi a duniya gaba daya da ba Ramadan shine na farko amma bayan Allah ya kawo watan Ramadana sai ya mai da shi ya zama mai sunna wasu kuma suka ce lam yazal sunna min hin shura bai gushe ba azumin Ashura sunna ne tun lokacin da aka shar'anta kuma bai taba zamantowa wajibi ba kwata 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 kawai dai ana so a yi shi ya zo a cikin hadisi ingantacce daga Muawiya Allah ya yarda da shi a ranar Ashura yace manzo Allah yana cewa hadha yawmu Ashura wannan ita ce ranar 10 ga watan Al-Muharram Allah bai wajabta mu wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sa'im Allah bai wajabta ku yi azumin ba amma ni dai ina yi faman ahabba minkum an yasumahu falyasum wa man ahabba an yuftira falyuftir wanda ya so ya azumce shi wanda ya ga dama ya sha ruwa amma ni dai ina yi inda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana nuna mana azumin wato sunna ne kuma da manzo Allah ya ce inni sa'imun faman sha'a an yasuma falyasum kaga wannan dalili ne karara da zai tabbatar mana cewa ba dole dole bane amma dai an kwade ta ra'ayi wannan hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi hadisin Imam Muslim to akwai abinda ake so a kula da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan azumin sai kuma ya bada wata doka yace la in baqitu ila qabilin la asuman da tasir idan har nakai bade shine qabil shekara mai zuwa to wallahi insha Allah sai nayi azumin 9 ga wata ma kaga yanzu 10 ga wata ne ashura to sai yace in nakai bade to zan yi 9 zan yi 10 zan yi 9 zan yi 10 kamar yace kenan zan yi laraba zan yi alhamis me hikimar haka saboda Allah ya umarce shi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya rinka sabawa yahudawa a cikin sha'anin su yahudawa suna yi musulmi suna yi yahuda suna yi musulmi suna yi sai aka ce a canja inda kai addinin musulunci addinin ka ba irin addinin yahudawa bane ka duba ba duba a gida kar kai tarayya da yahudawa kar kai kamanceceniya da yahudawa tunda suna yi ku gayyara annabi ya ce sai nayi 9 kuma nayi 10 to daga nan sai azumin 9 ga wata tasu'a shi ma ya zama mai sunna ana so a yi ashura a yi tasu'a tasu'a 9 ga wata ashura 10 ga wata tasu'a da ashura ake cewa asa ana dan bugawa wajen sunna da zuwa ta cikin nan tana tambaya na malam wai azumin na tasu'a da tashura kam yaushe za a yi tasu'a da tashura tasu'a da ashura ake cewa tasu'a shine na 9 ashura shine na 10 to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana so musulmi yana da kyau a yi kokari a yi azumin 9 a yi 10 asalin azumin na ashura ne amma ana so a hada 9 10 saboda me kar ai tarayya da yahuda wannan ina fata ana fahimta yawa kuma na ga muku sababin yawmun ne najja Allah Musa wa bani Isra'ila min al-ghari Allah ya kubutar da su daga nitsewa kuma Allah ya nitsar da Fir'auna ya halakar da shi ranar da Allah ya halakar da Fir'auna ai kaga ya kamata kai azumi dan yi wa Allah godiya ko ba ka bane yawa so wannan sunna ce tunda manzo Allah ya ce ni na fushancanta da Annabi Musa to ai muna kira ga mutane su sani cewa irin waɗannan ibadu da suka shahara a musulunci alheri ne mutum yayi su dan wallahi zai iya yiwa ba duba da kai za a yi ba. Al-yawmul ashir din rana 10 ga wata ayi azumin nan, kuma wannan ita ce rana sananniya mashhuriya kamar yadda yazo Sa'id ibn Musayyab haka ya faɗa, Hassan al-Basri, Imam Malik, Anas, Ahmad ibn Hanbal, Isaac ibn Rahuya da jumhurin malamai. Ku yi kokari ku yi azumin nan dan wataƙila baɗi ba da ku za a yi ba. Da yawa wanda aka yi baɗi da su wallahi ba na ba da su a gaba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, Allah ka yafe mu. To mu yi kokari mu yi tanadi. Bayan wannan abu na gaba dangane da falalar shi azumin ya zo a cikin bani sunan shi a cikin hadisi ingantacce, azumin Ashura yana kankare zunubin shekara guda da ta gabata. Yanzu Allah ya taimake ka kai azumin 10 ga wannan wata, to zunubin ka na shekara guda da ya wuce an yafe mu. Allah Allah tab ai kaga bai kamata mutum ya saka ci ba shekara guda. Wani istighfari zaka yi yafe ma shekara guda? Sai kai da gaske daka yukaffiru sanatul baqiya ko al-madiya. Akwai sabanin malamai dangane da ranar, wasu suna ganin ranar 9 ga wata ita ce Ashura din. Duk wannan dai ba shi nake so mu tattauna ba dan kar mu shiga cikin wani rububi. Kawai dai ranar 9 ga wata taso a ranar 10 ga wata Ashura, amma na gaya muku ne saboda ba mamaki ku ji wasu malamai suna magana dangane da hakikanin ranar Ashura din. Akwai sabani wato akan ita ainihin wato rana din, amma abin da yafi shahara sananne a mazhabin waɗannan malamai da na irga muku shine ranar 10 ga wata ita ce ranar Ashura. Kuma kar ku manta da falalayin addu'a lokacin da aka yi azumi. Idan mutum ya azumi yayi addu'a, Allah madaukin sarki yana karban ibadarsa, kuma Allah madaukin sarki yana karban addu'arsa. So duk abin da mutum ya kamata yayi na roƙon Allah da ibada, to gaskiya kada ya sakaci da shi. Fatan mu Allah Ubangiji ya sa mana albarka ya ba mu dacewa. Wannan magana ta biyu kenan bayan tafsirin mu. Magana ta uku ta ƙarshe shine muna jajantawa, muna kuma yin alhini da addu'a ta musamman ga ƴan uwan mu musulmi waɗanda aka musu kisan gilla a jihar Filato. Sun taho daga wannan satin da ya wuce, sun taho daga taro na maulidi, suna dawowa za su koma gidajensu. Wasu arna, wasu makiya Allah, wasu masu gaba da musulunci har nan arewa, makiya Allah, makiya musulunci har nan Filato, suka musu kwantan bauna da motocinsu, suka tsare su cikin garinsu, suka yi ta kashe su. Kisa mugun kisa mara daɗin gani, wallahi ana nuna a hoto, abin ba za ka ji daɗin gani ba. Basu zage su ba, basu musu komai ba, abinda suka musu a iya abinda ake faɗa a media mutum 30, amma Allah kaɗai san mutum nawa suka kashe. Saboda sun rena mu, kuma suna ganin cewa in sun kashe mu gwamnati ba za ta yi komai ba. Wallahi inda sun san gwamnati za ta ɗau mataki a kansu, za ta yi musu abinda ya kamata ta yi musu, ta ba za su yi wannan abun ba. Abin da muke kira a kai na farko dai muna musu addu'a, Allah ya sa sun yi shahada.
Amin.
Allah ya yafe musu.
Amin.
Allah ya yafe musu.
Amin.
Allah ya yafe musu.
Amin.
Allah ya ba wa iyalansu haƙuri da dangana.
Amin.
Allah kuma ya kare mu da irin wannan fitina da wannan bala'i a wannan ƙasa.
Amin.
To muna kira kuma ga hukuma, yana daga cikin zaman lafiya shine tsare jinin kowane dan ƙasa. Ko musulmi ne suka je suka tsare wasu kafirai a hanya suka musu wannan kisan gillan, wallahi sai mun yi wa'azi mun ce ba daidai suka yi ba, dan kuma me suka musu? Amma muna shaidawa wallahi musulmi a Najeriya ko awakin kafirai ba za mu musu wannan ba, awakin su da tumakin su na arna wallahi ba za mu musu ba, gonar su ba za mu je gonar su mu kona musu gona mu yi musu wannan ba. Don ku a tarihi ba mu taba yin wannan ba, ba mu da zuciyar da za mu yi wannan rashin imani. To idan ka ga ana haka, to an rena gwamnati ne, don gwamnati ita take da doka a hannunta, ita take da soji, ita take da dan sanda, ita take da hukunci, ita take da daman ta kama kowa. To in an rena gwamnati ba abinda ba za a yi ba, to ya kamata gwamnati ta dawo da karfinta. Kuma duk gwamnatin da bata nuna karfinta da pawata akan al'ummata ba, to ta bude kofar fasadi da barna da zubar da jini da kashe mutane. Yanzu kaga garin nan da suka yi wannan garin sananne ne garin, kamata duk garin aje a kwashe su gaba daya sai sun fitar da wanda suka yi abu. Suna nan ba wai magana tsinci daidai ba, a kwashe su duka sai sun yi bayanin wanda yayi abu, mai gaskiya gaskiyar sa ta fitar da shi. Amma yanzu ba mamaki wanda suka yi abin sun buga ma sun man bar garin sun ma bar jihar ko sun yi wani makamancin wannan. Abu na biyu akwai rena su kansu musulman, sun rena mu wallahi, iya renin ya isa. A Plato dinnan a Jos dinnan Arnan Jos dinnan su ne fa a Idi suka kashe musulmi, suka gasa naman musulmi, suka farke, suka sa a baki, suka ci, ta har yanzu muna da bidiyon. Kuma lafiya lau komai wuce. Wani irin ta'addanci ne Arnan Plato ba su yi mana ba? Ba mugun arne a arewa irin Arnan Plato. Ana ta neman su da zaman lafiya, amma su sharri suke neman mu da shi. Me muka yi muku? Me aka yi muku? To akwai reni a ciki. Amma muna shaida hukuma, tunda akwai hukuma lallai gwamnati sai ta dau mataki akan wannan. Wannan tilas ne, dole ne wannan. Kuma wallahi ba mu yafe ba, kuma ba mu bari ba. Sai an bi jinin waɗannan bayan Allah. Alhamdulillah na ji daɗi, mun ji daɗi ƙwarai. An ce shugaban ƙasa ya yi magana. To haka ake so, in an yi ɓarna irin wannan a yi manya su yi magana. To bayan an yi magana kuma a ɗau mataki. Na'am? A ɗau mataki. Mun san gwamnati tana ƙoƙarin ta yi, amma a daɗa ɗauka, a ninka, a ba wa jami'an tsaro cikakken ƴanci su yi aikinsu da ya kamata. Mutum ɗaya idan aka kashe shi, wallahi ba laifi aka kama duk garin gaba ɗaya, sai an biyo, sai an gano waye wannan abu. Amma matukar aka bar wannan abun ya tafi a banza, kurun a zo a kashe musulmi mutum wajen 30 da wani abu, kurun jininsu ya tafi a banza, to wallahi ina jin tsoron abin da zai rinka biyowa baya. Dan wasu sun dandana sun ji dadi kenan, sun ga ba komai, to wasu ma za su je su dandana su je su dade. Amma waɗannan da aka suka yi wannan ta'addanci, ya kamata a ce an kama su, an ɗauki mataki, a nuna wa duniya abin da suka yi, a ɗau mataki akan su kamar yanda suka kai su lahira, su ma a kai su lahira. Ba wani magana shiga kotu ba, yawwa ba wani magana shiga kotu ko maganar lauya ko wani abu, kawai kawai in an kama su matuƙa su ne kurin yanda suka kashe su ma a kashe su kawai. Amma an ce za a shiga kotu, za a je a wani turanci, a je wani abu, haka abin zai ta ɓata lokaci har mu gaji da jira, har mu manta. Gwamnatin ma har ta zo ta tafi ma ba a yi hukunci ba, wani ma ya zo ya ce ya yafe musu. Matuƙar an yi bincike, jami'an tsare sun tabbatar wannan shi kawai aika shi lahira. Yanda ya kashe wancan shi ma a kashe shi ya tafi. Wannan shine abin da ya kamata a yi. Kuma dukkanmu muna Allah wadarai da wannan, kuma ku ta rubutu a Facebook da WhatsApp da komai, Allah wadarai da wannan mummunan aiki. Kuma muna jiran gwamnati ta dau mataki, muna jira, mun zuba ido muna jira a dau mataki, a kwato mana ƴancin mu. Gwamnati ta shiga ta dau mataki, shine zai samar da zaman lafiya, zai hana mutane su dauki doka a hannunsu. Kar ku manta wanda aka shi dinnan suna da ƴaƴa, suna da iyaye, suna da dangi, suna da kaza, suna da kaza, abin kisan nan duk su ma suna da shi, kuma sun san su waye suka yi kisan, kuma an san a wani gari aka yi kisan, ko ba haka bane ba? To dan kada dangi da ƴan uwa da masoyan waɗanda aka kashe din nan su dau mataki nan gaba ko su dau doka a hannun su to gwamnati ta yi gub ta karbe wannan abun ta dau matakin a nuna wa duniya kuma su ma a kashe su kamar yadda suka kashe waɗannan mutane to wannan shine za a zauna lafiya a ƙasa in kuma ba a yi haka ba aka lalata zancen to shikenan kuma jinin mutane ya zama kamar jinin kaji mai ƙarfi kuma shine zai rayu kuma Allah kiyaye mu Allah jikan waɗannan bayan Allah Allah musu rahama Allah rangwanta musu Allah yafe mana gaba daya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh